أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بها تبرك مدسادها أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد خلفاء الراشدين دنتي قبدا مجلس منا القرآن نوان وتامي البركة وتر رمضان يوشيني مجلس منا takwas muna tara ga watan Ramadan hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447 wanda yi daidai da 26 ga watan biyu a kalandar Bature 2026 idan ba a manta ba karatun mu na jiya mun kammala bayani akan ayoyi wanda suke cikin suratul baqara wanda suke mana bayani akan hukumce-hukumce na azumi wanda Ubangiji ya yi bayani akan su kamar yanda muka yi bayani jiya insha Allah yau zamu dauki wata ko wasu ayoyi a cikin alqur'ani wanda zamu iya fa'idantuwa da su kalkashin abinda Ubangiji yake mana kira. So ina zamna na yi tunanin wata aya wadda shi jiya ne muna karatu mun yi kaho hujja da ita akan hadashi na lalle waliyan Allah su ne wanda suke da imani imani wanda suke wanda yake cikakke su ne wanda za a yi musu albishir lokacin da za su bar wannan rayuwar tasu ta duniya haka lokacin da suka shiga cikin kabarrukan su lokacin da za su tashi har zuwa lokacin da za su shiga gidan aljanna su kuma kamar yanda kullum muke bayyanawa wannan alqur'anin Ubangiji ya sabkar mana da shi ne dan mu ringa tadabburi maringa lura akan abubuwan da Ubangiji yake faɗa mana a cikin wannan alqur'anin kamar yanda yake umurtan mu afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfalha shin wai mutane ba za su tsaya ba su ringa tadabburi akan wannan alqur'anin ba su ringa lura su gani menene wa umurni su aiwatar menene na hani su hannu da kanshi wannan shine dalilin da ya sanya aka saukar mana da wannan alqur'ana kamar yanda yake bayyana mana kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab wannan littafi ne mai dimbin albarka wanda muka saukar ga gare ka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama liyadabbaru ayatihi dan su ringa lura akan ayoyin shi menene Ubangiji ya saukar mana menene yake nuhata da mu abin galgadi mu galgadi da shi abin da yake na nisantuwa shi mu nisanta da shi abinda yake wajibi mu aiwatar da shi mu aiwatar da shi dalilin shi aka sabkar mana da wannan alqur'anin yau insha Allah zamu tsaya akan wata aya wadda take cikin suratu fusilat aya ta 30 wanda Ubangiji yake bayyana mana a cikin ta yake cewa innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وننسون آيوين دزامي سوكتي أكنسو إن شاء الله وبنجيزي كتوا
الله أكبر
Ubangiji yake bayyana mana a cikin wannan aya innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, kaga wa'inda suka ce Allah shine kadai ubangijinmu sun yarda sun yi imani sun tabbatar ba wani mahalici in ba ubangiji ba shi kadai. Allazina qalu rabbuna Allah yace lalle inna litawkid, dan ta karhahi magana lalle kaga wa'inda suka ce ubangijinsu shine wannan ubangijin da ya halitte su. Nan idan muka dauka sai muka fahimci qalu rabbuna Allah sun furta da bakin su sun tabbatar bisu da wani ubangiji ko ma bayan ubangijin da ya halitte su. Kaga wannan shike fahimtar da kai lalle ana furci da halishi, amma dai furci da halishi kadai ba zai sanya ba ka samu abin da kake so a gun ubangijinka, labudda ne zuciya sai ta karba wannan abin da kai furci da shi da halishinka. Innal ladhina qalu rabbuna Allah, al kaga wa'inda suka furta ko suka furta da bakin su suka tabbatar lalle bisu da wani abun bauta da gaskiya in ba Allah ba. To kaga in dai zaka iya fahimta baki idan an furta ka riga yi kasha, to munafukai ma su ma suna cikin wannan kira da akai, saboda su ma sun riga sun ce ba wani abun bauta in ba Allah ba gaban manzon Allah gaban masu imani, amma dai da suka juya baya sai suka tabbatar da abin da yake cikin zukatansu na dindin kafurci. Kina wannan innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, yace kaga wa'inda suka ce ubangijinmu shine kadai sun mastaqamu sannan suka samu istiqama. Shine Ibn Kathir yake cewa ay akhlasul amali lillahi, suka tsantsanta ayyukansu dan Allah, duk abinda suka aiwatar in dai ibada ce to suna yin shi ne dan Allah, kuma suka aiwatar da ayyukansu kalkashin biyayya game da ubangiji, saboda ubangijin yayi umarni, dalilin biyayyar da muke yi muka aiwatar da abinda ubangijinmu ya yi mana umarni. Imam Zuhuri yake cewa Umar bin al-Khattab ya karanta wannan aya akan mumbari sai yake bayyanawa maman shi fassarar wannan ayar, sai yake cewa ai istaqamu wallahi lillahi bi ta'atihi, yace wallahi wa innan mutanen sun yi tsayuwa tsayuwar giginya tsayuwa tsayin daka akan biyayya ta ubangiji, walam yurawigu rawghana sa'alib, yace bu su yi ba irin wayo ba irin yawayen karkeci wayen dila suna can yau gobe suna can a'a, sun tsaya tsayin daka akan wannan addinin, za su yi wa ubangiji biyayya za su aiwatar da abin da aka umurce su su hana akan abin da aka hane su. Imam Muslim ya wutar daga hadisin Sufyan bin Abdullah Zakafi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi, da aka tambaye shi ko shi Sufyan bin Abdullah Zakafi ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya rasulullah qulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahdan ghayrak, yace ya ma'aikin Allah ka hodi mun wata hada a cikin addinin wannan namu na musulunci wanda zan yi amfani da ita, wanda zata mun amfani a rayuwata ta yau da rayuwata ta ta gobe kiyama, kuma wannan hada idan ka hodi mun bazan kara tambayar wani ba kuma bayan ka irin wannan magana ba ko irin wannan tambayar ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mai qul amantu billahi thumma istaqim, kace kai imani da ubangiji kuma ka samu daidaituwa kai dukkan wani aiki da zaka yi ka yi shi dan Allah ba tare da ka karkace ba, ba tare da kana nuhatar wani abu wanda yake koma bayan abinda aka umarce ka ba. Kina wannan shike nuna mana lalle innal ladhina qalu rabbuna Allah, kaga wa'inda suka ce ubangijinmu shine ubangijinmu Allah kadai mahaliccinmu, yace sun mastaqamu sannan suka samu daidaituwa. Kaga wannan idan ka dauka zaka gani kamar yanda alqur'ani yake labarta mana kahuran da suka zamna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi imani da tauhidur rububiyya, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardh la yaquluna Allah, wala in sa'altahum, gashi nan ayoyi burtuk a cikin alqur'ani, da zaka tambaye su wane ne ya halice su za su ce maka Allah ne, da zaka tambaye su waye ya halice sammai da kasai za su ce maka Allah ne, da zaka tambaye su waye mai arzasa su za su ce maka Allah ne. Wannan shine ainihin tauhidur rububiyya, kai da babu wani ubangiji wanda ya halicce ka, ya halicci wannan sambai, ya halicci komai da komai, yake jujjuye komai da komai kalkashin ikon shi in ba ubangiji ba. Kahuran da suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi shekara 13 yana fama tare da su, har ya koma ya kaura zuwa garin Madina, ya dawo ya zo ya yake su akan wannan sun yi imani, amma dai akan tauhidul uluhiyya ba su yi imani ba. wannan tauhidur rububiyya shine qalu rabbuna allah, tabbas mun tabbatar ubangijin mu shine Allah. Kinan wannan tabbatar wa lalle ubangijin ka shine Allah, ba shi kadai zai baka lamanin ba, samun dace abun agoba kiyama abun ubangijin ka ba, samun dace yana da ta'ayyana, yana da alaka da istiqama. Menene istiqama? Shine ka tsaya tsayin daka akan umurnin da ubangijin ka yi maka, ka hanu akan abin da aka hane ka. Duk abin da zaka yi shi ka yi shi dan Allah, ka tsantsance ubangiji a cikin al'amara. Shine wannan sharuddan guda biyu ka samu, ka ce ubangijin ka shine Allah, sannan ka samu istiqama. To ga irin abubuwan da bawa zai samu shine tatanazzalu alaihimul mala'ika. Ubangiji yake cewa tabbas mala'iku za su sabko zuwa gare su, sabka ba ɗe ba biyu ba, saboda idan ura sabka ɗe lakance da ubangiji sai ya ce mana nazala alaihimul mala'ika, sabka daya he kawo mana ta'un dan ya nuna lalle ba so ɗe ba so biyu ba, mala'ikun nan za su ringa maimaituwa suna sabka a gare su. Shi sanya a ƙarƙashin haka masalan istiqama, malumai suke cewa la yakunu al-'abdu ala tariqati al-istiqama hatta takunu iradatuhu wa a'maluhu wa aqwaluhu wufqa ma shara'ahu Allah. Ita istiqaman nan baya yuwa a same ta game da bawa sai ya kasance dukkan abin da yake nuhata da abin da yake aikatawa da abin da yake furci a kansu dace ne da abin da ubangiji ya shar'anta mana, dace ne kalkashin abin da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta karanta da mu. Ka gani duk abin da kenan zaka aikata in dai ya sha bamban da abin da yake karantarwa alqur'ani da sunna, to wannan baka cikin wa'inda aka sanya su suke da istiqama. Wajibi ne ya kasance duk abin da zaka nuhata na ibada zaka yi shi ne dan Allah, aikin ka zaka yi shi dan Allah, furucin ka zaka yi shi ne dan Allah, kalkashin yanda ubangiji ya tsara maka, yanda manzon mu sallallahu alaihi wasallama ya karanta. Ya sanya ubangiji yake bayyana wa manzon mu sallallahu alaihi wasallama a cikin suratul Hud, yake ce fastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum, ka samu istiqama, ka samu daidaito kamar yanda muka umarce ka. Kaga da inda manzon Allah yana iya samun daidaito da abin da ran shi take so, da sai a ce fastaqim kama shi ita, ka samu daidaituwa kamar yanda kaga dama, sai aka ce a'a kai ma manzon a matsayinka na dan aike na ubangiji zakka samu daidaituwa ne kalkashin yanda mu muka yi umarmu, yanda muka umarce ka. To kaga in amma manzo Allah wannan kiran, to ina ga mu wanda ayan bana bakwai, kaga ni wajibi ne mu samu istiqama a cikin abinda muka gada a cikin addinin mu. Ya sanya ubangiji bai bar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan babun ba ya samu daidaituwa kamar yanda ya ga dama, sai aka ce mai kama umirta, kamar yanda aka umurce ka. Ya sanya ubangiji ya nuna mana baya yiwa ya kasance wanda yake da istiqama da wanda bai da istiqama ka same su rayuwarsa tana zauwa daya a rayuwarsa ta nan duniya, haka kuma da ta gobe kiyama. Kamar misalin da ubangiji yake buga mana ne a cikin suratul mul, afaman yamshi mukibban ala wajhi ahada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, mutumin da yake wa kanshi yake da hiya a saman kanshi ko yake da hiya a karkace, yanzu ai ka hada shi da mutumin da yake ta hiya a me yake sat akan layi wanda yake mikakke, baya yuwa su zo daya. Da haka wajibi ne mu samu istiqama. Shine ubangiji yake bayyana mana tatanazzalu alaihimul mala'ika, wa innan wanda suka samu istiqama bayan sun riga sun tabbatar wa zuciyarsu bisa da wani ubangiji mahalici wanda ya cancanta abota ta mai umba Allah ba, yace tatanazzalu alaihimul mala'ika, mala'iku za su maimaita sabka zuwa gare su. Nan kamar yadda muka yi bayani ta'un innan da tazo li ziyadati ala tanazzul, dan ta nuna maka lalle sabkan ba ɗe bane ba, za a yi ta sabka zuwa gare su. Suwa za su sabka? Su ne wannan mala'iku wanda suke sojojin ubangiji, kamar yadda yake bayyana wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, wannan mala'ikun ba wanda ya san adadin su iyakarsu in ba ubangiji ba. Wannan mala'iku su ne wanda ubangiji daga cikinsu da kwai wanda aka wakkala suke raskuna duk abin da mun kasance muna aikatawa. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, wanda yake kidaye abin da ka aikata na banza da abin da ka aikata na alkhairi, suna nan kullum muna tare da su. Sannan da kwai mala'ikun da su kurum, suna nan da kwai mala'ikan da shi sako yake isarwa, shine mala'ika Jibril, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin, da kwai mala'ikan da shi kurum an wakkala shi yayi busa, idan ya yi busa ran kowa zata faɗi ta mutu, haka kuma idan ya yi busa ran kowa zata koma cikin jikin shi. Shine asrafila, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya yi isra'in shi da ya tafi yake cewa na ga wani mala'ika ya daga kaho ya ce ya karkata huskar shi yana kallon al'arshin Ubangiji yana jira Ubangiji ya ce mai busa ya busa. Kadiba ka gani tun lokacin da manzo Allah ya isra'i ya ce na gan shi ya karkata kan shi ya daga kaho a hannun shi yana jira Ubangiji ya ce mai busa ya busa. Da kwai mala'ikan da aka sanya shi shi kurum zaran rai zai ranga yi kowanne da kwai aikin shi, haka Ubangiji ya tsara kuma haka ake tafiya. To shine yake bayyana mana ta tanazzalu alaihimul mala'ika, lalle mala'iku za su sabko zuwa gare su, kamar yadda malaman tafsiri suka tafi akan sabka ta farko shine za su sabko lokacin mutuwa, lokacin da wannan mutumin da yake da istiqama yake da daidaituwa a cikin addinin shi bayan ya riga ya tabbatar ya furta babu abun bauta da gaskiya in ba Allah ba, yace lokacin mutuwar shi mala'ikun nan za su sabko zuwa gare shi. Idan sun sabko za su ringa ce mai Allah ta khafu, kadda ku samu kadda ka ji tsoro ya kai bawan Allah, kadda ka ji tsoro na daga abin da ka gabatar a rayuwarka ta nan duniya, tabbas za ka samu raskwana ayyukanka a gobe kiyama. Kadda ka ji tsoro na daga hurgici na wannan lokacin na ɗaukar ranka, da hurgici na rayuwar kabari, da hurgici na rayuwa ta tasowa daga kabari, da hurgici na rayuwa lokacin da za a tsaya a gaban Ubangiji. Yake tabbatarwa la Allah ta khafu, kadda ka ji tsoro a dukkan wata damuwa lokacin da za a tsaya gaban Ubangiji, lokacin da za a dora mizani, lokacin da za a yi hisabi, lokacin da za a shiga gidan aljanna, bakka da wata damuwa. Shine wannan lamani na harko da suke bawa mutum ko su mai albishir, Allah ta khafu, kadda ka ji tsoro. To idan an amintar da kai a wannan lokacin, to wallahi zaka ga bawa yana haba-haba ya za a iya tarar da Ubangijin shi, kamar yadda Aisha take bayyana mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mata, lalle wanda yake son man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa'ahu kariha Allah liqa'ahu, yake cewa duk wanda yake son haduwa da Ubangiji to Ubangijin nan ma shi ma yana son haduwa da shi, wanda yake kyamata haduwa da Ubangiji Ubangiji ma yana kyamata haduwa da shi. Aisha ta ce waye yake son mutuwa ya manzo Allah, yake cewa al'amarin he idan an zo wannan gaba, gashi nan rai ta riga ta tabbatar lalle mutuwar za ta yi, mala'iku masu hararan huska sun zo sun zamuna suna jiran ogan mai daukar rai ya iso da horin likafani a tare da su, da suna kamshi da hararan huska maddal basar. Manzo Allah cikin hadisin Abi Hurairah wanda Imam Bukhari ya wuta yake cewa iya ganin ka duk inda idan ka zata kai haka zaka gansu, komin karancin dakin da kake iya ganin ka haka zaka gansu wannan mala'iku, ga su nan sun zo suna jira mala'ikan mutuwa yanzu ya dauki ranka. To a wannan halin ne za su maka wannan albishir, Allah ta khafu, kadda ka samu damuwa, kadda ka ji tsoro a duk wannan lokacin da kake ciki, da lokacin da zai kasance za a sanya kabarinka, da lokacin da za ka tashi, da lokacin da za ka tsaya a gaban Ubangijinka, da lokacin da za a yi maka hisabi. Aljanna dai ita ce makoma. Manzo Allah ya ce a wannan halin ne bawa zai ringa cewa a dauki ranshi a dauki ranshi, domin za a yi da wannan rayuwar ta duniya. Ga gaskiya ka gani, mafi yawa idan ka ga mai imani yana tsoron mutuwa, tsoron abin da zai tarda ne bayan mutuwa, ba wai abin da za a bari ba. Albishir na biyu shine yake cewa wala tahzanu, kuma kadda ku yi bakin ciki na daga abin da kuka bari a rayuwarku ta nan duniya, matanku, ɗiyanku, dukiyoyinku, addininku da sauransu, ku bari Allah zai shibinta al'amarinsu. To kaga wannan lamani guda biyu, wannan lamani shine abinda kowane dan adam yake so ya samu a rayuwar shi. Duk wanda ya yarda lalle da kwai wata tsayuwa da za a yi a gobe kiyama, Ubangiji ya kaddara da kwai wuta da kwai aljanna, wanda ya kyautata ya samu gidan aljanna, wanda ya saba ya samu wutar jahannama, to zaka samu ba wani guri da yake gurata a rayuwar shi sama da wannan abubuwan guda biyu. Ka zo mutuwa an tabbatar maka rayuwarka ta gobe kiyama mafi alkhairi zaka samu shine gidan aljanna. Ka zo mutuwa an ce maka duk abin da ka bari a rayuwarka, damuwarka da amma diya da dukiya da waye da waye, an ce an maye maka gurbi, Ubangiji zai jibinta al'amurran su, kada ka samu damuwa. To duk wanda aka ce kuma Ubangiji shine garan inshi, to fa ni'mal garan, wannan garan ya ba wani wanda zai maka abinda Ubangiji zai maka. Sai sanya a kullun bayan bijima ba kama azumin nan na gaji wani malami yana bayani akan yana da kyau a ce a masu hali su ringa saman maiyallansa sana'a wanda za su ringa yi matansa sana'a wanda ko da Allah yake kaddarawa rayuwa bidda da tabbas ko yake mutuwa tana da abin da za ta ringa yi diddan ta ringa jibinta al'amarin diyanta saboda idan an mutum ba lalle ba ɗan uwa da amanna arziki su zo su kama maka diya ba. Nace wallahi akan wannan maganar da kai to gaciya a tsarin dan adam duk lokacin da dan adam zai kasance mutumin kirki to Ubangiji shi kuma ya dau alwashin zai jibinta al'amurran shi sawa'un yana raye a duniya sawa'un baya raye a duniya lokacin da yake raye a duniya shi yake daukan dawainin su ko Ubangiji yake daukan dawainin su nahnu narzuqukum wa iyyakum nahnu narzuqukum wa iyyakum Ubangiji a wurare guda biyu a cikin alqur'ani yake bayyana mana mu ne masu arzuta ku mu ne masu arzuta diyanku mu ne masu arzuta diyanku kuma mu ne masu arzuta ku ba wani abin da dan adam zai iya wa kanshi in ba abin da Ubangiji ya yassare mai ba daga fadalar shi ba haka kai kokari ka kasance mutumin kirki idan ka kasance mutumin kirki wannan ayat sai ta tabbata akan ka Allah ta khafu wala tahzanu kadda ku samu kadda ku ji tsoro na daga abin da za ku taras a gobe kiyama ko daga zaran an dauki rayukan ku kuma kadda ku yi bakin ciki na daga abin da kuka bari a baya Ubangiji zai jibinta al'amurran su haka kuma idan muka goma in takunu salihin fa innahu kana lil awabina ghafura duk lokacin da bawa zai kasance mutumin arziki mutumin kirki to ho Ubangiji ho shine ho mujibinta al'amurran shi ka dauki dan takaitaccen misali annabi Musa da shi da Khidir lokacin da suka huto suka iso wani gari garin da suka nema a ba su a karbi bakuncin su a ba su masabki aka hada su masabki mi yawa kana Khidir ya ga wata katanga tana neman haduwa kwallo ya ce wa Musa a tubi a ta da katanga ya ce ka ga abin da aka mana fa kuma ka ce a tubi a ta da katanga ya ce sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tasdi alaihi sabara zan baka labarin abin da ka gaza hakuri he ka tambaye ni dalilin me ya sanya ake yin kazan haka yi a hankalce mutanen da suka zo suka ki daukan mintinku kuma ku zo ku musu lebura ku tada musu katanga ba ku san su ba shine bayan an kare annabi wannan Khidir yake ba wa Musa yake cewa wa ammal jidaru fa kana li gulamin yatimin fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahum wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tasti' alayhi sabara yace kaga wannan katangar da muka tada ta ta wa an siyara ne wa inda suke marayu yace amma dai dalilin da ya sanya muka tada ta shine ma'aikinsu ya kasance mutumin kirki ne mutumin arziki ne yace ya taskance musu taska a kalkashin katangan nan su kuma yara ne da yanzu za ta bayyano to ba za su iya amfanuwa da ita ba sai dai wa'ansu su amfani da ita to Ubangiji ya so wannan taskar ta su ko wannan dukiya wadda aka sanya musu kalkashin katangan nan ya kasance sun girma sun kai matsayin munzalin da za su amfani da dukiyar su sannan su dauko su amfani da kayan su mu wannan bin yi hakan ba wai dan karan kaina ba dan radin kaina ba Ubangiji na ne ya umurce ni aiwatar da haka to kage me ya sanya Ubangiji ya musa haka wa kana abuhuma saliha ma'ahinsu ya kasance mutumin arziki ne mutumin kirki ne mutum ne wanda yake nagari to haka mu ma da zamu kasance nagari wallahi Ubangiji zai jibinta al'amurran mu ya jibinta al'amarin mu lokacin mutuwa ya mana lamanin rishin tsoro akan abin da zamu huskanta a nan gaba haka kuma duk abin da muka bari a baya ya dau da wai ni dawai dawai shi ya dau alƙawarin zai kula da su zai dau dawai yasu dama shine ne yi da haka wannan su ne manya-manyan albishir guda biyu wanda Ubangiji yake yi mana Allah ta khafu wala tahzan kadda ku ji tsoro na daga abinda za ku tarda a nan gaba kuma kadda kai bakin ciki na daga abinda ka bari a rayuwarka ta nan duniya dukiyarka ce diyanka ne matanka ne gidajenka ne menene da menene dukkan su Ubangiji ya daudawa ne zai kula maka da su amma dai me sharadin shine ka yarda ka furta da bakinka, ka tabbatar wa zuciyarka bakka da wani abin bauta da gaskiya in ba Allah ba, sannan ka samu daidaituwa a wurin bautata mai duk abin da zaka yi dan shi, kuma kalkashin karantarwa alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda sharadin karbar kowanne aiki a gun ubangiji sai ya cika sharadi guda biyu, shine kai dan Allah, sannan kai kalkashin karantarwa ta alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko kuma ya kasance a maka a dunkule maka a ce maka al-ikhlasu wal ittiba, shine kai ka tsarkake niyyarka lokacin da zaka aikata wannan aikin da zaka yi, haka kuma kai shi kalkashin karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ba wani hira, a'a, yaya kakanninmu suka aikata, yaya ake yi a garinmu, yaya malamanmu suke yi, a'a, shi ma malamin namu ya karantar da mu menene sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan hukunci. Aga abin da yake sunna ta manzo Allah, to mun karba da hannu biyu ba ruwanmu da wani abin da yake koma bayan haka, saboda da ka turo manzo Allah ba umurce mu wani ba koma bayan shi ba. Shine yake bayyana mana ta tanazzalu alaihimul malaika, tabbas malaiku zasu sabka a gun wannan, ko zasu sabka gun wa'innan mutanen wa'inda suka cika wannan sharuddan guda biyu, su musu albishir da wannan abubuwa guda biyu, Allah ta khafu wala tahzanu. Babban albishir na gaba, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna, zasu musu albishir da aljannar da aka kasance ana musu alƙawalinta. Da zaran ka tashi za a ce maka tun kana zuwa makaranta baka san ban menene ba, ana maka alifa an baki, za a ce maka da kai aljanna da kai wuta. Ubangiji yayi tanadin aljanna ga waɗanda suke mabiya, wanda suka gaskata, waɗanda suka saba, kuma ubangiji ya musa tanadin wutar jahannama tun ba wayo muka rike wannan abin. Kaga alƙawari ne wanda ubangiji yayi, wa'adana alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an, alƙawari ne wanda tun at-taura an yi wa al'ummar da aka aiko musu, aka saukar musu da at-taura, al'umma annabi Musa, haka al'umma annabi Isa alaihi salatu wassalam, haka al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, an musu alƙawari lalle duk wanda ya kyautata ga abinda fa zai samu ha, sai da sayarwa ne zaka yi, ka ba ubangiji lokacinka, ka ba ubangiji dukiyarka, ka tsaya ka yi dan Allah, ubangiji kuma zai karbi wannan kasuwar taka, ya karba ya baka riba, ita kuma ribar da za a baka linkin balinkin abinda ka aiwatar ne shine gidan aljanna. Shine ya bayyana mana, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, lalle za'a musu albishir bayan wannan lamani guda biyu da aka basu na ba tsoro a nan gaba, ba bakin ciki abinda aka bari, albishir da aljanna wadda aka kasance ana musu alƙawalinta. Dukkan wani sharri na rayuwar nan ta duniya an riga ya amutar musu da shi, saboda rayuwar ba wani abin da yake cikinta illa wahala. Laqad khalaqnal insana fi kabad, tabbas an halitta mutum a cikin yanayi na wahala. Daga zaran ka iso duniyar nan, wahala ce ake yi a kanka, ka koma ka ringa wa kanka wahala, ka koma a koma ana wahala da kai, sannan kuma ubangiji ya karbi kayan shi. Haka ubangiji ya tsara mana matakaiya guda uku, ka hutu baka iya wa kanka komi, sannan ka dawo ka yi wa kanka, ka kasance kana iya ma wani abu, ka amfanar da wani, kuma ka dawo. Wa minkum man yutawaffa min qablu wa minkum man yuraddu ila azali al-umri likay la ya'lam min ba'di ilmin shay'a, ya koma gashi nan ya koma tsoho gwajab, komi sai an tada sai an ajiye. Haka wannan rayuwa, haka ubangiji ya yi mana, kuma wannan ba komi bane ba, wannan yake ƙara tabbatar mana lalle rayuwar nan banda wahala babu komi a cikin ta. Ki sanya lokacin da ubangiji ya tashi wasafa mana wannan rayuwar ta duniya, yake cewa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, yace wannan rayuwa wannan ta duniya ba komi bane ba, illa wani dan jin dadi wanda yake mai rudarwa, dan jin dadi ne mai rudarwa. Idan ka dauka almata ba harshen Larabci, wani Balarabi, wani ɗaya daga cikin Larabawa, sai yi ubangiji yana maimaita wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, wani ɗan jin daɗi ne wanda bai taka kara ya karya ba, wanda yake rudasuwa. Sai ce to shi yana so ya san miye almata'a inna shi, kuma in kana so ka tabbatar da yare, to he ka koma fa ƙauye, fa a birni babu yare. Sai ya koma, misalin Hausa da kake zo ka tabbatar a Hausa authentic, to sai ka shiga ƙauyuka, sai ka ji wa'ansu moyin mun kuma anan an jagula wannan moyin da wani yare, ko da Larabci, ko da Faransai, ko da wani abu makamancin haka. Da ya tafi ƙauye ya ce ya shigo, he ya ga wata yarinya ta biyo kare a guje, sai ma'aikiyarta sai take tambaya, take cewa me yasa yake ba wannan wancan karan, yake cewa zahaba bil mata,
ai ya tahi da almata to shi kuma dama abin da ya kawo shi kauyen ya san wannan kalmar me ake kira da mata sai ya zo ya tambaye wannan matan menene he ya bi wannan karan afwan ya bi wannan karan abin da ya dauka a bakin shi ya bi ya gani menene mata inda sai ya ga karan ya huddo daga bakin shi wai abun kunzubu wanda mata suke sanyawa lokacin da suke cikin haila shine almata shine ubangiji ya wassafa wannan rayuwar ta duniya da mata to kaga wannan abun in tayi mu goma aka kawo maka mi amfanin mi zai maka to haka wannan rayuwa ba wani amfani da zata maka gida ne na jarrabawa kai kokari ka ci jarrabawa dan ka mora shine ya bayyana mana wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'arun sabanin sharrin da kuke cikin shi wahalar da kuke cikin ta to za a baddala muku da gidan aljanna wanda aka kasance ana ta muku alƙawarin shi aka muku tanadin shi ga ku wanda kuka yi imani akwai hadisi wanda Abu Huraira ya hutar da shi yake bayyana mana yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana yake cewa innal maut innal mayyita tahduruhu al malaika yace tabbas mamaci mala'iku suna zawwa lokacin da za a dauki ranci yace fa in kana ar-rajul as-salih qalu idan ya kasance mutun ne nagari mutun ne na arziki he su ce ukhriji ayyatuha an-nafs at-tayyiba kanat fil jasad at-tayyiba he su ce yake wannan rai wanda kike daddada ki huto daga cikin wannan mutumin wanda yake mutun ne na arziki mutun ne wanda yake nagari he su ce ukhriji hamidatan ki huto kina mai godiya wa ubangiji akan dacin da yayi miki yace sannan sa ce mai wa abshiri bi rauhin wa raihana kuma ana miki albishir yake wannan ran da gidan aljanna da hutu a cikin gidan aljanna sannan yake cewa wa rabbun ghayru ghadbanin kuma da ubangiji wanda ba zai taba hushi ba da wannan ran wanda aka hutar da ita kaga rayuwa ta yi albarka an ci ribar rayuwa amma dai ya za a yi mu samu haka shine wajibi ne mu kasance mun samu istiqama a cikin addinin mu mun samu istiqama duk abinda daidaituwa a cikin addinin mu duk abinda zamu yi mu yi shi dan Allah mu yi shi kalkashin koyi koyarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina tunanin lokacin namu ya ja zan mu tsaya anan kenan mu tsaya mi kwanan daji wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'alun he mu dasa a kanta insha Allah in Allah ya sa muna cikin masu rai gobe da kai tambaya abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bugatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ƴan uwa da abinda arziki da suke bara addu'a na nesa da na kusa muna fatan ubangiji ya biya bukatunsu ya sanya albarka a cike Allah mana albarka yi wa zuri'anmu albarka ya yi wa abinda ya samu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya yi wa sauran kwanukanmu albarka iyaye da amanna arziki da suka gaya mu gidan gaskiya da malumma na fata ubangiji ya tabbatar da rahamar shi a cikin kabarurkansu ya gafarta musu ya sanya aljanna ita ce makomansu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.